hudu ɗari hudu da arba'in da hudu. A takaice, nasiharmu ta yau shi ne za mu duba wa'ansu azkar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da bakinsa mai albarka da kuma irin garabasa da ke karkashinsu wanda sunna ta tabbatar da wannan kuma a galabiyarsu suna da alaka da sallah ne suna da alaka da bayan gabatar da sallah ta farilla. Akwai hadisi na farko daga Mu'adh bin Jabal, Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya sanya mu da shi ma'abota samun aljannar Allah ne a gobe alkiyama. Mu'adh babban sahabi ne daga cikin irin falala da take ga wannan sahabi mai tarun albarka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal, ba ma cikin gama garin mutane ba, a cikin sahabban ma Mu'adh shi ne fi kowa sanin me haram me halal. Kun ga wannan daraja ce, wannan mazaya ce wanda Allah ta'ala ya mishi. Kuma a galabiya sahabbai suna da kibra a ɓangarorin rayuwa daban-daban, kowa daga cikinsu Allah ya hore mai wata gaba da ya riƙe wanda kuma Allah bai horewa dan uwan shi ba. So daga Mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sake faɗa game da shi cewa shine zai jagoranci malamai a ranar alkiyama su tafi aljanna. Allah ta'ala ya samu da cikin su. Mu'adh bin Jabal iya cikin sahabban da manzon Allah yake tura su daidai kuma an su buƙatu su wakilci shi. Kuma tun lokacin manzon Allah yana nan da ransa da rayuwarsa a garin Madina, manzon Allah ya nada Mu'adh limanci a wani masallaci a garin Madina. To daga wannan duka falloli ne nasa a takaice wanda shine Mu'adh bin Jabal. To wata rana shi ma wannan hadisi na farko iya nuna falallarsa dai, an idar da sallah sai Mu'adh ya manzon Allah sallallahu alaihi ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka, haka manzon Allah ya ce Mu'adh wallahi ina son ka, sai dai fado wannan su uku Mu'adh wallahi ina kaunarka. Ku duba manzon Allah ko bai yi rantsuwa ba ma, to irin wannan magana ta fito daga bakinsa magana ce mai tsada. Ba wanda manzon Allah zai kaunaci an ba mutumin kirki ba ne, duk wanda manzon Allah yake son su to mutumin kirki ne ittifaqan. To da manzon Allah ya ce Mu'adh ina kaunarka ina son ka har sau uku, sai ya ce la tada'anna dubri kullu salati, kar ka yi sakaci a ƙarshen kowace farilla, ta kowace sallah ta farilla baka ce ba Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Bahaushe ya ce ana yi wa mai uwa faɗa maraya iya ji iya ɗauka. Tunda Mu'adh iya cikin mutanen da Allah ya ba su aljanna tun da rayuwarsu, to ma'aikin Allah ya ce kar ka saki a idar da sallan farilla a yi sallama baka faɗi wannan zikirin ba. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ma'ana Allah ka taimake ni wajen yawan ambatonka. Kuma Qur'ani ya tabbatar Allah ya ce fadhkuruni adhkurku, ku ambace ni ni zan ambace ku, ku tuna da ni zan tuna da ku. Azkar wanda sunna ta tabbatar ga sunan malamai sun yi ta bayani a littattafai, ka ambaci Allah guduwa na ashiya alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar, duk wannan ga sunan. To amma kai baka san irin ambaton da Allah zai ma ba, baka san kuma irin tunawar da Allah zai ma ba. Idan kai wannan ka sauke wajibin da Allah ya dora ma, ya kwadaitar da kai game da yawan ambaton Allah akan tsarin sunna, to kai kuma baka san a ina Allah zai ambace ka ba, baka san wani tunawa Allah zai da kai ba. Na ga wani rubutu da ake magana game da Annabi Yunus alaihi salam, lokacin da kifi ya haɗe shi a cikin ruwa yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, an ce mala'iku da suka ji wannan tasbihi yayi sama, sai mala'iku suke cewa ku yi gaggawar buɗewa wannan tasbihi kofa ya sadu zuwa ga Allah. domin ma'abucin wannan maryar iyaye yawan ambaton Allah ba sai lokacin musiba ba shine ma'aikin Allah a wani hadisi yake cewa ta'arraf ila Allah fi raka ya arifuka fi shidda kai kokarin sabawa da Allah a lokacin wadata da walwala a lokacin da babu matsala idan ka fada cikin matsala kuma sai Allah ya tuna da kai wannan iya daga cikin azkar da zaka yi shi lokacin da kake cikin walwala da wadata da zaman lafiya ba tare da rigima ko wata matsala ba kana idan da sallan farilla kace Allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husn ibadati Allah ka taimake ni wajen yawan ambatonka ka taimake ni wajen yawan yi ma godiya domin ubangiji ya san da ce duk mai gode mini ni kuma zan kara masa wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wal in kafartum inna adhabi lashadid ubangiji ya sanar ya ce duk mutumin da yake neman kari a ni'imar da Allah ya masa to ya dinga yi wa Allah godiya a kullun ka zamto mai cikakken godiya zuwa ga Allah kuma Allah ya yi alƙawarin zai kara maza linka kaga akwai yanayin godiya da nau'in zikirin godiya a cikin wannan sannan kuma husn ibadati da kyakkyawar ibada zuwa gare ka da ibadar da kai yadda ka karba ibada akan sunna wannan kullun tun daga asuba har zuwa isha'i ana sallama bayan istighfari nan guda uku da ake yi bayan sallama to ya zama to wannan ita ce abin da zai biyo bayan sa ka dau irin shawara ko irin umarni da manzon Allah bai mu'azu Allah ta'ala ya kare da shi shi ma hadisi na biyu na mu'azu din ne shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala hina yansarifu min salatil ghada qabla an yatakallam duk mutumin da ya furta baki ya bude baki ya fadi wannan zikirin da zamu ambata bayan sallan asuba idan salatul ghada sallan asuba sallar jijjifi amma sharadin karkewa kowa magana qabla an yatakallam ko sallama ba za ka yi wa wani ba kuma ko sallama ba za ka amsa wani ba shine ka'idar wannan zikirin da zamu fada yanzu qabla an yatakallam haka manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir ma'ana ba abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd yabo da godiya na gare shi bi yadihi alkhair duk alkhair yana ga Allah wal khair kulluhu lillah duk alkhair iya ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai mazalaci in ka maimaita wannan sau goma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma bayan sallan asuba ka'idar kar kai wa kowa magana to mazalaci kutiba lahu bihinna sab'an idan ka fadi goma to Allah yayi alƙawarin zai ma abubuwa guda bakwai abubuwan nan guda bakwai da manzon Allah ya ce Allah zai yi ma to a duniya babu abin da zaka siye shi da su idan da dukiya ne baka isa ba na farko manzon Allah ya ce kutiba lahu bihinna asharu hasanati Allah zai rubuta ma kyawawa guda goma kyawawan kuma Allah ne ya san su kawai haka manzon Allah ya ce ashiru hasanat kuma duk hasana idan ka zo da ita Allah ya ce zai linka mai ita gida goma man jaa bil hasanati falahu ashiru amsaliha duk wanda ya zo da kyakkyawa daya Allah ya ce zai linka masa goma to idan kai wannan ambaton Allah sau goma bayan sallan asuba daga cikin bakwai da Allah zai baka akwai kutiba lahu bina ashiru hasanati Allah zai rubuta ma kyawa goma a linka su goma kaga dari kenan wa maha anu bihinna ashru sayiat manzan Allah yace Allah zai duba wa ansu gingima gingiman zunuban ka guda goma a share su daga cikin kundin aikin zunubin ka to za a share ma manya manya guda goma a karkashin wannan zikirin da ake bayan sallan asuba kafin kaiwa kowa magana wa rufi'a lahu bihinna ashru darajat manzan Allah yace za a daga darajar ka sau goma a karkashin wannan ambaton Allah daraja guda goma daraja ɗaya ma malamai suna cewa sai Allah kai ka aljanna akan ta daraja guda ɗaya yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat idan kana neman daukaka da daraja a gun Allah duniya da lahira ka rike wannan azkar manzon Allah ya ce Allah zai daga ma darajar ka guda goma wa kulluhunna adlu asharu nasamat abu na hudu manzon Allah yace yayi daidai da ka yanta bayi guda goma yanta baiwa guda goma wanda ka same su ta hanyar halal kuma aikin Allah Allah ta'ala ya saukar da nasi cewa fakku raqaba ko falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba kadar kun gadar siradi da hadarin hawa siradi da imanin gaske da jinkan Allah da rahama dan adam yake samun kansa ya wuce siradi to Allah yace daga cikin abin da zai taimake ka wajen haye siradi cikin sauki akwai fakku raqaba yanta bayi yanzu an yi ittifaki duk duniya ba kasuwar bayi bayin da ke samun bayi a shari'ance wannan kofar Allah da kansa ya toshe ta to amma ga abin da zai yi ma madadin yanta bayi guda goma wa kullahunna adlu ashru nasamat manzon Allah yace abu na biyar sai yace kuma wa kullahu hibza min ash-shaytan idan kai wannan ambaton Allah guda goma bayan sallan asuba kafin kai magana daga cikin bakon da Allah zai baka Allah zai tare ma shaytan a wannan yinin duk girgimar shaytan da batar wasu a wannan yinin Allah zai maka kariya da shi wa hirza min al-makruh abu na shida manzon Allah yace Allah zai datse ma dukkan wata damuwa dukkan wata damuwa manzon Allah yace Allah zai katange ma ita kine hirza min al-makru duk abin da ranka zai baci ranka bai so ba in kai wannan ambaton Allah bisa wannan tsari to ma'aikin Allah yace Allah zai tare mashi abin da bakwai na ƙarshe manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama wa lam yakul lahu fi zalika al-yawm dhanbun illa shirk a wannan yinin dai ba wani zunubi da za ka yi a rubuta mashi in ba shirka ba shi. Kun ga wannan yayan uwa? Ai bai kamata a ce mun yi sakaci da shi ba. Abu ne ingantacce Imam Abu Dawud da Imam Nawawi duk sun inganta wannan hadisi. Da mun san irin abin da ke karkashin wannan wallahi ya ci a ce mutum ya rubuta wannan ya sa aljiwansa ya haddace. Dan domin in kai wannan a wannan yinin dai duk yinin da kai wannan to ban ga abin da za ka yi ka samu daraja da kima irin na wannan yinin ba na farko hasana guda goma na biyu goge zunubai guda goma na uku daga darajoji guda goma na hudu yanta bayi goma na biyar kariya daga shaytan na shida datse ma abin da zai dame kai bata mara a wannan yinin na bakwai ba laifin da za ka yi a rubuta mashi in ba shirka ba ce ba walam yakul lahu fi dhalika al-yawm dhanbun illa shirk da Allah ya kokarin haddace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahu al-amru bi yadihi al-khair wan ita ce bakuwar kalmar a ciki bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ambaci wannan sau bakwai bayan sallan asuba kafin yayi wa kowa magana shi ma irin wannan ne ko bayan sallan magariba kafin yawa kowa magana wannan me la ilaha illallah za a iya fada sa bayan magariba shi ba idan kai bayan magariba Allah zai ma wannan idan kai bayan asuba Allah zai ma wannan shi wannan na karshe ma'aikin Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama duk wanda yace Allahumma ajirni minan nar so bakwai bayan sallan asuba ko bayan sallan magariba kafin kai wa kowa magana idan ka fada bayan sallan asuba kafin kai wa kowa magana to manzon Allah ce kuti balahu min jiwari'a a wannan yinin za a rubuta ka kana cikin wanda Allah ya tsiratar daga wutar jahannama idan ka mutu wannan yinin to tabbas wuta ba za ta shafe ka ba idan ka maimaita su bayan sallan magariba Allahumma ajirni minan nar sau bakwai kafin kai wa kowa magana shi ma ma'aikin Allah ce kuti balahu min jiwari'a Allah zai sa mala'ika ya rubuta kana cikin mutanen da Allah ya tsiratar daga wutar jahannama kaga dai duk lokacin mutuwa nan guda biyu ne ko yini ko dare ko bayan asuba kafin magariba ko bayan magariba kafin asuba ɗayan biyu ne ba na ukun su yasa manzon Allah ya faɗo an su a zakar masu munasaba da waɗannan saloli guda biyu bayan sallan asuba da bayan sallan magariba ɗayan biyu ne ko ka mutu da yini ko ka mutu da dare ga sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka zuwa ƙarshe shi ma an ce duk wanda ya karanta yi bayan sallan asuba to ma'aikin Allah ya ce a wannan yinin in zai mutu a wannan yinin to shi ba dan wuta bane dan aljanna ne kuma in ka maimaita shi da magariba ka mutu cikin dare to manzon Allah ya ce kai ma za a baka aljanna ba dan wuta bane sayyidul istighfar iya cikin azkarar ake sa na saba da masa ga qul huwallahu uku falaki uku nasi uku bayan magrib bayan asuba kamar yanzu shi ma manzon Allah yace duk wanda yayi wannan a wannan yinin Allah ya bashi kariya ba abin da zai cutar da shi haka ne idan ka maimaita su uku uku bayan magrib nan ma cikin dare ba abin da zai sami ka Allah zai baka kariya daga dukkan shari ya ɗan uwa wannan fa su ne wanda sunna ta tabbatar kada mu yadda mu dinga kama zikirai na bid'o'i wanda ba su da asali wannan suna da asali tun daga tabi'ai har zuwa sahabbai har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ne falalolin gaske wanda suke da ingancin isnadi har zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam mu rike wannan mu dinga maimaita su mu sa su a cikin kundin tsarin rayuwar mu ta yini da dare sannan mu koyi da iyalanmu da dukkan yaran da ke karkashin mu domin fata dai mu gudu tare mu tsira tare Allah ta'ala ya taimake mu yayi mana albarka ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa mu na cikin wadhakirina Allah kaseeran wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ka sa mu na cikin masu yawan ambatonka mazan mu da mata ka sanya mu cikin wanda Allah ke musu gafara ka musu jin kai ka musu gafara daga zurban su ya Allah daga karshe muna addu'o'i ga marasa lafiyar mu a gidaje ko asibitoci ko masu tafiya da ita duka dai muna addu'an Allah ta'ala ya ba ƴan uwan mu majinyata lafiya a gida suke fama da jinyar ko asibitoci ko ainihin suna tafiya da su akwai ɗaya daga cikin ƴan uwan Ashiq Adam Muhammad Dokoro yayin shi ne malam shehu Allah ta'ala ya dora masa jinya iya asibiti yanzu haka iya medical center muna addu'an Allah ta'ala ya kara masa lafiya akwai professor Mahadi shi ma jiya an ce yana asibiti medical center shi ma ba shi da lafiya to duka dai muna musu addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya da sauran ƴan uwan mu maza da mata Allah ta'ala ya ba su lafiya dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala kai mana maganin shi wanda suke cikin kuncin rayuwa da fama da abin da za a ce insha Allah ya buɗe kowa Allah ta'ala ya sarya ko wannan rayuwar Allah muna roƙonka ba mu tsaro da kariya a rayuwar mu da gidajen mu da iyalan mu da ainihin masallatayyar mu da duk gunda muke taro Allah ka ba mu tsaro da gare ka Allah kai mana jagora Allah kai mana jagora Allah kai mana jagora Allah ka biya kowa buƙatun sa na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.